rabuna da mai bani gari da dinka ina ba kin mawaka gari wani mai kiti madan ku dan gari duba ya kiti ban sai hakan kai masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan yancin yan jarida da yancin fadin albarkacin baki ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawar su da bakin yan jarida
wanda yake ba ya son ku ni ma ba ni son
dan babu filimin kwanan nan aka samu wani dan jarida da yake aiki da region RFI wato region na Faransa a kasar Kamaru sunansa Muhammad Abba aka yanke masa hukuncin daurin shekara 10 saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran Boko Haram a arewacin Kamaru ya kaji wannan labari me zaka ce kan wannan hukuncin da aka yi
a tabbas wannan hukuncin mun yi ta rubuce-rubuce kuma mun yi ta karanta rubuce-rubucen wasu lalle-lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labarin da ya dauko hakikanin labarin da kuma labarin gaskiya amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ba ita bace ga musu da shi ba ko ba ta son a yada shi tazo ta daure shi kusan shekara 10 a yanzu bayan yayi zaman kaso jiran shari'a na samar shekara 1 ne ko 2 gashi kuma an zo an daure shi kusan shekara 10 lalle wannan shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba idan ka dawo nan gida Najeriya kusan mudin ma abin da ke faruwa kenan duk inda ka je ka zaka dau labari da gaggawa zaka samu sojoji ko yan sanda wasu ma suna dukan dan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu duk da shi dan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi a kwana-kwanan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani dan jarida ya zo iyaye wa shugaban kasar Amurka tambaya Donald Trump shi Donald Trump ya ce ya zauna ba son tambayar dan jarida ya ce sai ya masa ya ce ya zauna a cikin conference hall yace iya da hakkin da zai masa tambaya yace to bai saurare shi ba da ya matsa sai yace security su yi waje shi suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci nan kasata ne suna cewa ka fita a kasar mu iya nan kasata ne ina da yanci to kaga irin yan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban kasa ina jin wannan dan jaridan ya zama miscall
me kike nufi da miscall
mana zai da ku zai ba zai san inda yake ba don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara amma da yace ai waje da shi haka sa dan
to duk gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da yan jarida
gaskiya babu don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin dan jarida bai da kowane irin iko za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi-zafi babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri
to wannan Salima karshe me zaka ce kan yanayin aikin da kaje kai din akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata mare wata kila ko kai wani rubutu aka ce ka je ka sake bi ba ka sake ganin kai kai daidai aka ce sai ka gyara akwai wani abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida
wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga yan jarida zai samu mafita shine dan dan jarida ya kasance sabo ko kuma soho a cikin aikin ya ringa tantaban na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa akai amma wasu daga cikin yan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ni su fara a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta daidai ne ana nema ne a kange su akan wannan abin da suke so su sa alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma producersin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa wato abin da ya fi kona min rai aikin jarida shine yanda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'anda ba na gwamnati ba suke raina su abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har kodayaushe zan ci gaba da faɗa shine dan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata sannan yana kawo sharshin mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna
me kike gaji faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu mai editor gaba daya misali kowa ya dauko labarin sa kawai za a je a kai studio aka kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai
to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye, to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi, a lokacin da yake ji din wani ma yana ji, sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan radio kaza ko gidan talabijin kaza, ya tada mun hankali kankace mai gari ya dauka, al'umma sun dauka, kasa ta dauka, duniya ma gabaki ɗaya ta dauka, sai a samu matsala. Amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba, kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nitsu, ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin tada hankalin ba, ko kuma kalmar
Salima ko su kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai, a ce wani misali a ce wani is a liar, ma'ana kai tsaye zaka fassara wannan abun shi makareci ne, amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wani an ce makareci ne, sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai bane, ya kai fahimci irin bambancin fassarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburi mai shayi.
Gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yanda ake koyarwa a Jujuwa ana faɗa mana yanayin fassarori, a ce akwai mai yanci, akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fassarorin da ake faɗa. To wato shi editor idan ya tashi zai fassara, yana fassara ta ne fassara mai yanci, wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fassara. Amma idan ya ce zai fassara ta kalma da kalma, kamar misali an ce bomba mai tada bomb, amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka a kai, to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci. Amma akan sabanin wa'ancan kalmomi in ya ji hankalinsa zai tashi ya riga jami wani abu a gare shi.
Ibrahim Baba Suleiman, yan jarida yawanci za a gansu suna fitowa, wasu fes-fes, wasu kuma dai gasunan. Aikin nan an ce yakan maida mutane matasa kaga tuniya sun fara shiga sahun dattawa, me ka fahimta game da wannan tambayar?
Shine abin da ake cewa a turanci research, tunani shi kullun dan jarida abin da yake fitowa a kwakwalwarsa sabon abu ne, zai yi ta tunani me zai rubuto wa labari, zai hada ga labari ya faru ya za a iya hada labarin nan ya kai shafi kaza, to anan zai zanna yi ta tunani, to wayannan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara 40 sai ka dauka yayi kama da mai shekara 60, kuma ana samun pressure da sauransu, wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba, ka fadi kuma a kansa, to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa, wani lokacin ma sai ya boye, kana iya ganin dan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa, saboda ba a son su dinga fita wani iyaye kinsa kafin ka ankara sai ga yazo ya rade shi, to duka irin waɗannan tunane su suke kawo mutum kaga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe, fatar ta takure furfura sun fito, sai dai kawai tsabarage kwanya ita ne ce ta aiki, to wannan shi ne dalili.
A ƙarshe gaba da Ibrahim, ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura kai ce ka je ka dauko labari inda ake rikici misali irin na Boko Haram?
Mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki, a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaki da su a irin bangaren Boko Haram na Sambisa akwai yan jaridu, zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka, so sun da wuya ga dan jarida an ce tafi wuri kaza yaki, sanda aka ce ma tafi wuri kaza wani ma murna yake
Ibrahim baraka ce ritaya kai ka aje aikin ma daga ranar ba?
A'a ni bazan ce ritaya ba, yau din an tura Sambisa yau zan zo in yi sallama da ku, idan an dawo an dawo, in ba a dawo ba kuma to shikenan abin da Allah ya hukunta kenan.
Sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muke da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yatsawa kai zance bari ne wa kaina gyara da kaina, mai yatsa labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya, sai kuma shi Salim Sani Shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na Jigawa, wato Jigawa Broadcasting House ne ko?
Jigawa Broadcasting House.
Muna muku godiya kwarai da gaske, sai mun sake zantawa ne karin in Allah ya da.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai da sa'aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin, wakilin murya Amurka a Abuja wato Nasir Adamu El Hikaya tare da bakin nasa, Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wato ro da kujiba kuwa da labarin su sosai.